sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Matsiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin 12 ga watan Yulin 2021. Bayan labaran duniya, za mu garzaya jihar Kaduna, inda aka sako basaraken gargajiyan nan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi da iyalin shi. Muna kuma tafe da ƙarin haske da ƙungiyar Ohaneze Indigo ta yi dangane da kafa kwamitin bin diddigin shari'ar Nnamdi Kanu. Sai kuma rahoto kan ambaliyar ruwa a jihar Taraba da ya raba ɗaruruwan iyalai da mahallansu. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Malumfashi yana tafe da rahoto na musamman, inda a yau ya hada rahoto kan gagarumar jana'izar da mabiya addinin Krista suka yi wa ɗaya daga cikin manyan limamansu da aka fi sani da suna TB Joshua. Muna kuma tafe da shirin wasanni tare da Murtala Faruk Sanyinna. Kafin duka waɗannan, bari mu fara da labaran duniya daga bakin Baba Yakubu Makeri.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yau Litinin, sojan ruwan Amurka ta karyata ikirarin da China ta yi cewa ta kuri jirgin ruwan yakin Amurka da ya ratsa tsibirin Paracel da ake takaddama akai akan tekun kudancin China. Jirgin ruwan yaki na USS Benfold ya shiga karamin yankin Archipelago da ke kudancin China da kuma gabashin Vietnam ne a wani mataki da aka kira walwalar zirga-zirgar jirgin ruwa, inji sojan ruwan Amurka. Wannan aikin ya kalubalanci dakatar da zirga-zirga da ya saba wa doka da kasashen China da Taiwan da Vietnam suka sanya a yankin, a cewar sanarwar sojan ruwan. Yau Litinin, hukumomin China sun kira wannan mataki da takalar fada, kana sun yi kira ga Amurka da ta daina, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa yau Litinin cewa yunwa ya ƙaru ainun a duniya a shekarar 2020 sakamakon mummunan tasiri da annobar COVID-19 ya yi a kan tsadar abinci da ma samun abincin. Hakikanin lamarin ya yi muni fiye da yadda ake tunani, a cewar babban jami'in tattalin arziki a shirin abinci na duniya, Arif Hussein. A cikin shekara guda, adadin mutane da suka faɗa cikin yunwa ya ƙaru fiye da shekaru 5 a baya idan an haɗa su. A cikin rahoton shekara akan matsayin samar da abinci mai gina jiki da wasu hukumomi 5 na Majalisar Dinkin Duniya suka gudanar, sakamakon ya yi matukar muni. Mutum ɗaya cikin mutane 3 na al'umman duniya miliyan 2 da 370 ba su samu isasshen abinci a wancan shekara ba, adadin da ya haura miliyan 320 a kowace shekara. Lamarin dai ya maida hannun agogo baya akan batun tsananin yunwa, wanda ka iya kwashe shekaru da dama kafin ya inganta. Yayin da ficewar sojojin Amurka daga Afghanistan ke kai kusan ƙarshe, kasashen yankin sun ƙara ƙaimin diflomasiyya da zummar matsawa ɓangarori masu rikici da juna a Afghanistan da a fara sake tattaunawar zaman lafiya da ta citura, wanda Amurka ke jagoranta domin hana yakin rikidewa ya zama yakin basasa. Fargabar ƙarar samun zub da jinin ya samo asali ne daga ƙaimin da Taliban ke yi tana kwace yankuna da dama tun bayan da Amurka da ƙungiyar ƙawancin NATO suka fara barin ƙasar a hukumance a farkon watan Mayu, kamar yadda shugaba Joe Biden ya bada umarni. Ficewar za ta ƙare ne a ranar 31 ga watan Agusta. Yakin ya ƙara ta'azzara tsakanin ƙungiyar 'yan ta'adda da rundunar tsaron Afghanistan a gundumomi da ke kusa da iyakar ƙasar da Pakistan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe fararen hula 5 da sojoji 4 kana da 'yan bindiga 40 a wata arangama a jiya Lahadi a yankin kudu maso yammacin Nijar da ke fama da tashin hankali a kusa da iyakar kasar da Mali. Kimanin 'yan ta'adda 100 da muggan makamai akan babura ne suka kai hari a ƙauyen Choma Bangu da misalin karfe 3 na asubahin jiya Lahadi, a cewar wata sanarwar ma'aikatan tsaro da aka karanta akan talbijin kasar, wanda ke cewa ba a gano wanda suka kai harin na bayan nan ba. Martanin gaggawa da sashen tsaro da kuma sauran hukumomin tsaro suka kai ya taimaka wurin dakile harin. Kana ya yi sanadiyyar fatattakar abokan gaban, inji ma'aikatar tsaro, inda ta ƙara da cewa sojojinta sun kwace baburan da makamai masu yawa da suka hada da bindigogin AK-47 da masu sarrafa kansu daga 'yan ta'addan.
Labaran Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Kaduna, inda mai martaba sarkin Kajuru Alhaji Alhassan Adamu, sarki mai daraja ta biyu, da aka yi garkuwa da shi ranar Lahadi da iyalansa. Wakilinmu Isa Lawal Ikara na dauke da karin bayani.
Sarkin Kajuru Alhaji Alhassan Adamu, wanda ƴan bindigan suka sace shi tare da ƴar shi da jikoki da wasu makwabta, dai ya dawo shi kadai ne a yammacin wannan rana ta Litinin, ba tare da wata rakiya ta jami'an tsaro da ke alamta cewa wai jami'an ne suka yi aikin kwato shi ba, kamar dai yadda tsohon shugaban karamar hukumar ta Kajuru kuma sardaunan Kajuru Alhaji Abdulrashid AA yaren kirki ya tabbatar da muryar Amurka.
Gaskiya alhamdulillahi duka muna cikin farin ciki, matanmu da mazanmu, kanana da manya a cikin garin Kajuru, da musulmai da Kirista da Hausawa, duk gashi an taru ana ta murna saboda mai martaba ya dawo cikin koshin lafiya.
To amma wasu zasu yi magana mamakin, an ce an nemi ku kai miliyan 200 ko an kai ne?
Wato abin da yake faruwa, babu wani maganan kuɗi aka ji aka kai. Kamar yadda kowa sani, mai martaba adalin sarki ne, mutum ne wanda yake imani da tausayi, kuma yana zaune cikin talakawan shi. Kuma tun lokacin da aka dauki mai martaba, duka waɗannan ƴan bindiga da suka kira, an gaya musu cewa mai martaba ba shi da abin da zai iya ya basu, kuma ba shi da koshin lafiya, kuma tsoho ne. Saboda haka su yi hakuri su sako mai martaba ya dawo, ya ci gaba da shan magani da jinyan jikin shi da yake yi. Muna kyautata cewa shine Allah ya taɓi zuciyansu har aka sa ya dawo.
Wasu kila su ce ko jami'an tsaro sun yi kokari, kila ko an bude wuta ko wani abu.
To yanzu ba ma iya cewa haka, tunda yake ita in gwamnati ta dauki wannan matakin, mu dai ba mu riga mun san haka ba. Domin idan an yi haka ne, ya kamata a ce an ji kare bini biriji ne, kuma su da su da suka dawo da shi. Amma ana tabbatar maka ɗaya daga cikin kanunmu ne ya ɗauke su, ya je ya ɗauko shi a moto a hanyar daji ya dawo da shi.
Wannan dai shi ne karo na farko da ƴan bindiga suka kutsa gidan sarki mai daraja ta biyu, suka sace shi tare da iyalan shi duka dai a jihar Kaduna. Sai dai kuma a yayin da wasu ke ci gaba da mamakin sako sarkin cikin sauri, ita kungiyar dattawan arewacin Najeriya ga yau duniya take cewa akwai dai abin lura. Dr. Hakim Babu Ahmad shi ne mai magana da yawun ita wannan kungiya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu mun sha magana akan shi, cewa bango ne ya tsage kadangare ya samu wurin shiga. Wato an saki tsaro ne a Najeriya, ya lalace, wannan hatta kai lalacewa yanzu ka gani yara ba za su je makaranta ba. Jama'a a hanya ba su tsira ba, a gida ba su tsira ba, ba a noma, ba mai zuwa gona, yanzu gashi an fara daukan sarakuna. Mun sha faɗe tuntuni a yi damara a yi gyaran tsarin yadda mulkin nan yake. Mun goyi bayan a sake duba ya tsaron nan yake ne. Wannan shin wanda aka dunkula karfin tsaro gaba daya, aka mika wa shugaban kasa da gwamnatin tarayya, shi su kadai anya wannan mafita ne, ko dai akwai wani gyara da ya kamata a yi? Mun ba da wannan shawara.
Dama dai ɗaya daga cikin matan mai martaba sarkin Kajuru Hajiya Hadiza Alhassan ta bayyana wa duniya yadda ƴan bindigan suka afka gidan sarkin, sannan suka sace shi.
Farko dai da farko suka fara harban daki na ya bude, sai suka ce ina sarki yake? Na ce ban san inda yake ba. Sai su wada uwar daka, suka samu yarinya, na ce musu wannan mai jego ne, sai su ce ta ba su waya da kuɗi. Da suka fita a daki na, shine suka zo dakin sarki. Da suka sare dakin, da ya wadi shine nan duk suka shiga. Sai can an jima, sai ga sun fito da sarki. Su ce mishi kai ne sarki? Ya ce eh shine. To ce mu je? Ya ce to.
Hararen ƴan bindiga a jihar Kaduna dai na ƙara hawa, saboda ko bayan ɗaliban makarantu daban-daban da ƴan bindigan suka sace a baya. A jiya ma wasu ƴan bindigan sun kai hari a garin Makaraujan ƙasa da ke ƙaramar hukumar zangon Katab Ashiya ta ukun jihar Kaduna, inda al'umma suka ce ƴan bindigan ba su bar garin ba sai da suka kashe mutum 9 nan take. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A halin da ake ciki kuma, yayin da ake dakon ranar da za a ci gaba da yi wa Nnamdi Kanu jagoran kokarin kafa kasar Biafra shari'a a Najeriya, kungiyar kabilar Ibo ta Ohaneze ta ce tana ci gaba da bin diddigin abin da yake wakana, har ma ta kafa wani kwamiti na musamman game da haka. Ga wakilinmu Alfonso Okoro Igwe da karin bayani.
Sarkin Kajuru Alhaji Alhassan Adamu, wanda ƴan bindigan suka sace shi tare da ƴar shi da jikoki da wasu makwabta, dai ya dawo shi kadai ne a yammacin wannan rana ta Litinin, ba tare da wata rakiya ta jami'an tsaro da ke alamta cewa wai jami'an ne suka yi aikin kwato shi ba. kamar dai yadda tsohon shugaban karamar hukumar ta Kajuru kuma sardau nan Kajuru Alhaji Abdulrashid AA yaren kirki ya tabbatarwa da muryar Amurka.
Gaskiya alhamdulillahi duka muna cikin farin ciki matanmu da mazanmu kanana da manya a cikin garin Kajuru da musulmai da kirista da hausawa duk gashi an taru ana ta murna saboda mai martaba ya dawo cikin koshin lafiya.
To amma wasu za su yi magana mamakin an ce an nemi ku kai miliyan 200 ko an kai ne?
Wato abin da yake faruwa babu wani maganan kuɗi da aka ja ka kai, kamar yadda kowa sani mai martaba adalin sarki ne mutum ne wanda yake imani da tausayi kuma yana zaune cikin talakawan shi. Kuma tun lokacin da aka dauki mai martaba duka waɗannan 'yan bindiga da suka kira an gaya musu cewa mai martaba ba shi da abin da zai iya ya basu kuma ba shi da ƙoshin lafiya kuma tsoho ne, saboda haka su yi haƙuri su sako mai martaba ya dawo ya ci gaba da shan magani da jinyar jikin shi da yake yi. Muna kyautata cewa shine Allah ya taɓi zuciyarsu har aka sa ya dawo.
Wasu kila su ce ko jami'an tsaro sun yi ƙoƙari kila ko an buɗe wuta ko wani abu.
To yanzu ba ma iya cewa haka tunda yake ita in gwamnati ta ɗauki wannan matakin mu dai ba mu riga mun san haka ba, domin idan an yi haka ne ya kamata a ce an ji kare bini biriji ne kuma su suka da su da suka dawo da shi. Amma na tabbatar maka ɗaya daga cikin kanmu ne ya ɗauke su ya je ya ɗauko shi a moto a hanyar daji ya dawo da shi.
Wannan dai shi ne karo na farko da 'yan bindiga suka kutsa gidan sarki mai daraja ta biyu suka sace shi tare da iyalan shi duka dai a jihar Kaduna. Sai dai kuma a yayin da wasu ke ci gaba da mamakin sako sarkin cikin sauri, ita kungiyar dattawan arewacin Najeriya Gaya wa Duniya take cewa akwai dai abin lura. Dafta Hakim Babu Ahmad shi ne mai magana da yawun ita wannan kungiya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu mun sha magana akan shi cewa bango ne ya tsage kadangare ya samu wurin shiga, wato an saki tsaro ne a Najeriya ya lalacewa, hatta kai lalacewa yanzu ka gani yara ba za su je makaranta ba, jama'a a hanya ba su tsira ba, a gida ba su tsira ba, ba a noma ba mai zuwa gona, yanzu gashi an fara daukan sarakuna. Mun sha faɗe tuntuni a yi damara a yi gyaran tsarin yadda mulkin nan yake. Mun goyi bayan a sake duba ya tsaron nan yake ne, wannan shin wanda aka dunkula karfin tsaro gaba daya aka mika wa shugaban kasa da gwamnatin tarayya shi su kadai anya wannan mafita ne, ko dai akwai wani gyara da ya kamata a yi? Kun ba da wannan shawara.
Dama dai ɗaya daga cikin matan mai martaba sarkin Kajuru Hajiya Hadiza Alhassan ta bayyana wa duniya yadda 'yan bindigan suka afka gidan sarkin sannan suka sace shi.
Farko dai da farko suka fara harban ɗaki, ɗaki na ya buɗe, sai suka ce ina sarki yake? Na ce ban san inda yake ba. Sai su wada wadaka suka samu yarinya, na ce musu wannan mai jego ne, sai ne sai su ce ta basu waya da kuɗi. Da suka fita a ɗakin na shine suka zo ɗakin sarki, da suka sare ɗakin da ya haɗi shine nan duk suka shiga. Sai can an jima sai ga sun fito da sarki, su ce mishi kai ne sarki? Ya ce eh shine. To ce mu je? Ya ce to.
Hararen 'yan bindiga a jihar Kaduna dai na ƙara hawa saboda ko bayan ɗaliban makarantu daban-daban da 'yan bindigan suka sace a baya. A jiya ma wasu 'yan bindigan sun kai hari a garin Makaraujan ƙasa da ke ƙaramar hukumar zangon Katab Ashiya ta ukun jihar Kaduna, inda al'umma suka ce 'yan bindigan ba su bar garin ba sai da suka kashe mutum tara nan take. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Daga jihar Taraba kuma al'umar yankin ƙaramar hukumar Jalingo sun shiga wani mawayacin hali a sakamakon wata ambaliyar ruwa da ta same su. Wakilin Musalisu Garba Ladona tafi da cikakken rahoton.
Al'umma mazauna wannan yanki na ƙaramar hukumar Jalingo da ke jihar Taraba sun wayi gari cikin makaki tare da wahala, domin sun tsinci kansu cikin ruwa tsundum wadda akalla ba kasar ba wani ambaliya ta yi nasarar rushe gida sama da 300 a wannan yankin. An koyi asarar rayuka da dabbobi da ma abincin al'umma. Mazauna wannan yanki wadda iftila'in ya afka da su sun ko tabbatar mun da cewa kawo yanzu ba su ma san halin da suke ciki ba. Malama Amina Musa wadda ta shaida mana da cewar su dai wannan abu ga naune ba ma jiyo ba.
Wannan ruwa da ya fara mana da karfe 4 zuwa karfe 7 na safe. Yar uwa tana kasan kogi, sai ta turo da kayanta akan taimake ta. Ina cikin taimakanta da wannan kayan din kenan ina shiga. Shirin banda lafiya suka ce a ba dama mu zo mu taimako. Muna cikin wannan taimakon kenan. Shirin makautan mu nan su ba ya afka musu. Muna cikin haka kafin a ce kobo she mu ma ya afka mana a cikin gidanmu. Da dabbobi da aka samu da aka fita, amma abinci kan ba fita da kodewa. Sanda Alhaji Haji ya kawo mana abubuwan na ruwa ake ji ake fita da shi.
Ita ma a nata bangaren Zayyanatu Muhammad cewa ta yi a halin yanzu ba ta da asbare mata domin wannan iftila'in ambaliyan ya mata kap.
Ni na rasa akuyoyi na sun bi ruwa, kaji na sun bi ruwa, kaya na yanzu haka ma banda kayan sawa. Fata na shine gwamnati su sa hannu su taimaka.
Yusuf Abubakar wanda ya tabka asarar sama da naira miliyan 100 sakamakon wannan ambaliyar ya ko tabbatar da cewa a halin yanzu sai dai suna bukatar dauki ga masu madafin iko.
Gaskiya ruwan nan idan ka kula ya kusan ma hade wannan kwanon gaba daya, wannan rufin gaba daya, in ka dubi design sa gashi na yadda ruwan ne duk ya sha kan mutuci nan gaba da su kano ko mutuci ne sai ruwan wanda dai asara dai an yi su kawai sai dai Allah ne. Gaskiya asarar nan yana da yawan gaske, takeice ya fi naira miliyan 100 asarar da muka wannan gurin. Eh lalle muna jin labar daga dai bayan gidaje can take kan gidan rubiya mun da hakan nan wasu sa ci hakuri su sai rayuwar su gaba daya.
Shi ma nashi bangaren shugaban karamar hukumar Jalingo Honorable Abdul Nasir Babboji cewa yayi
gaskiyar magana shine ba wanda ya tunani cewa domin wasu gidajen shekara da shekaru suna nan suna zanne a wurin basu taba fuskantar makamancin wannan ba, amma kaga ruwan da yazo ya fasa gini daga can ya fasa ki fasa wannan gini ya fasa ga ya tawurwa ko wannan shigowa saboda karfin ruwan da yake saukowa. Saboda haka wannan mun yi tsari kuma Allah da wannan abin da ya faru za mu samu damar da za a saki kuma cigaba da fadakar da mutane duk da cewa dai al'amarin kasan ba gudu da za a dina ba, amma kuma dole ne za mu cigaba da jawo hankalin mutane da suke a bakin kogi duka da su dau matakai na kare kai daga kafiya shi magani. Kuma gwamnatance wannan abu da muka yi za mu tura wa hukumar agaji na gaggawa na jiha da kuma tarayya wato NEMA.
To ko menene hukumar bada agajin gaggawa ta NEMA za ta yi akan wannan lamari wanda ke kula da shiyar Adamawa da kuma Taraba? Mr. Iliya Nuhu Maidala wanda ke zama shine shugaban wannan hukuma da ke kula da wannan shiya na Adamawa da kuma Taraba cewa yayi.
Kamar yadda muka gani report din daga wajen Taraba sun aika mana ruwan da aka yi yadda muka gani har wayansu gidaje ma suna cikin ruwan sosai, har motoci ma sun dan lume. Muna gani muna da State Emergency Management Agency da kuma Local Government Emergency Management Agency wanda ake ce local committee. So wayannan mutane in wani abu ya faru su ne the first responder da za su tantance mutane zuwa what we call higher heaven, tudun mun tsira kenan.
Allah Ubangiji subhanahu wataala ya bada hakuri da kuma dangana ya kuma yi da abin da aka rasa. Salisu Muhammad Garba, sashin Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya.
Yanzu kuma ga Salim Malumfashi da rahoto na musamman.
A ranar Juma'a da ta gabata wato 9 ga watan nan, dabban mabiya addinin Kirista suka hallara a Synagogue Church of All Nations dake can birnin Eko wato Lagos a Najeriya don halartar jana'izar babban limamin su Tommy Tope Balogun wanda aka fi sani da TB Joshua. Shi dai TB Joshua ya yi fama da jiya a ƙasan waje a lokacin da ya fada cikin cocinsa a shekarar bara. Watanni bayan ya warke ya dawo Najeriya sai kawai ya mutuwa ta farar daya a ranar 5 ga watan jiya wato Yuni a cikin cocin nasa. Kwanaki 7 kenan kafin ranar cikar shekarsa 58 a duniya wato June 12. Yana cikin ganawa da shugabannin mujami'arsa ta Synagogue Church sai kawai suka ga ya nemi a dan tsahi ta masa. Ya fita daga inda ake taron ya shiga ofishinsa. Shuru-shuru bai jiwo ba. Sai matar shi ta bi sahu ta ga ko me ke faruwa, sai ta dawo ta ce masu ITB Joshua ya rasu. Shi dai TB Joshua kamar ya ji a jikinsa cewa wa'adin rayuwarsa a duniya ta karato, domin ya yi wani furuci mai kama da bankwana ga dubban waɗanda suka halarci hudubarsa a cocin kusan kwanaki 10 kafin wannan lokaci game da zagayowar ranar haihuwarsa ya yi magana a kai, inda ya ce:
Happy birthday to you. Happy birthday to you. June 12 is around the corner. As you know, I'm a man of people. So the wound of one is the wound of all. As things stand, you may have realized it will not be easy for me to celebrate my birthday under the present circumstances. Some of the people who want to come are troubled by the situation all over the world. Happy birthday.
Yes, June 12. Rana ce da aka haife ni kuma tana ƙara kusantowa. Kasancewa ta mai jama'a abin duk da ya shafe ni ya shafi kowa. To amma bisa la'akari da yanayin da ake ciki a duniya, yadda kowace ƙasa da irin matsalolin da suka addabe ta, watakila da damun ku za su yi tunanin lalle ba zan iya yin wannan bikin zagayowar ranar haihuwa ta ba. Saboda haka in ya zo ku yi azumi, ku yi ta addu'a. a kuma ranar da zai mutu mintoci kafin cikar wa'adin. Ga kuma abin da yake ce masu inda ya fara da gode masu da kuma yin wani furuci.
Thank for everything. The time to come here and the time to return home after service.
Ina godiya ga dukkan abin da aka yi min. Na zuwa in yi aiki yanzu kuma lokaci na koma yayi bayan na kammala aiki. Dubin dubatan mutane mabiya addinin Kirista ƴan Najeriya da kuma na kasashen waje suka halarci jana'izar sa a cikin cocin su da ke Lagos wanda aka gina wa hasumiya guda hudu wannan suka zamanto dirkar da aka azarin far da ke dauki da kabarinsa a wani sashe da ke cikin cocin nasa da ke can Lagos inda yake yin wa'azi mako-mako.
El profeta de Joshua. We appreciate you. Thank you for blessing this generation with your servant, Prophet T.B. Joshua.
Glorioso y bendito Jesús, te alabamos.
Glorious and blessed Jesus, we praise you.
An yi wa kabarin gajeren shinge ta yadda ko ina mutum yake a cikin wannan zaurin da yake hudubarsa na coci za a iya hangen kabarin. Me yake asali da kuma yanayin yadda TV Joshua gudanar da rayuwarsa? Pastor Yohana Buru ya san shi da jimawa ya kuma amsa wannan fatawa.
Ai mana babban rashi ne ba karamin rashi ba aka yi mana ba. Wato abun na suna kan shi shine mai yawan addu'o'i ne da azumi. Mutum ne zai iya kebe kansa makonni har watanni yana addu'a yana azumi domin neman fuskan Ubangiji Allah da fala Ubangiji Allah yayawa jama'a talakawa da masu hali addu'a yayawa kasashe shugabanni talakawa addu'a.
TV Joshua dai galibi ga waɗanda suka san shi sun san shi ne ta wa'azin da yake watsawa kai tsaye ta tauraron dan Adam da dandalinsa da ake cewa Emmanuel TV abinda ya sanya kenan yayi suna a duniya kuma har yana zuwa kasashen waje don yin wa'azi a kasashe daban-daban a Afirka, Asiya da kuma yammacin Turai.
Wuraren ma da zai shiga wasu dazuka a can kashin Turawa maza sai ka sha mamaki domin tsananin aikin Allah domin tausayawa talakawa domin a gan cewa duniya ta zauna lafiya. Akwai wasu abubuwa da ya dinga yi ko maganganu da ya dinga yi na abubuwan da za su faru sun kuwa faru din abubuwa da yawa.
Galibi hakan ya sanya 'yan kasashen waje yake sauraronsa a duk mako idan yana hudubarsa. Cikiko hada 'yan Najeriya su ma suna saurara tare da kuma yin addu'o'i da shi a kowane mako. Galibi marigayin yakan cewa mutanen da ke gidajensu a wajen Lagos da kuma ko'ina suke a cikin duniya su dora hannayensu bisa akwatin talabijin ɗinsu su yi addu'a tare da shi don samun sauƙi ga dukkan matsalolin da ke damunsu. Wani pastor da ke zaune a Kaduna ya bayyana min yadda shi ma ya kasance cikin mabiya TV Joshua ta talabijin.
Sunana Pastor Ayuba Kuratori, yadda kwana yana san sino Prophet TV Joshua na aiki a karkashin wani Bishop Maiduguri. Kulla yomi na kan shiga ofis ɗinsa sai samu yana kallon TV Joshua. Na ce to bari ni ma in kokari so na tsaya wannan cable din na sa gidana. Gari wa'azinsa kuma na koyi abu daya daga wajensa yadda ya kaskantar da kansa wato humility. Kuma na gani yadda yake taimaka ma jama'a marayu da nakasassu samu interest na kallon tsirar da na fita je ina dawowa sai jikoki na suka ce ga shi kakansu ta kalli TV Joshua yana addu'a ta taba screen har ta tari har asma da take da shi na shekaru 31 abu ta samu sauki. Wace gari sai na ce bari ni ma in gwada. Da yamma ranar Lahadi na taba screen na yi addu'a da shi wace gari ni da nake na yi aiki shekaru da a jami'a ana cewa sai na kawo additional qualification sai ga shi wace garin kawai sai na ji a cikin organized crime pastor na ya ce an yi promoting dinka to nan ne na san TV Joshua.
Nakasassu take arewacin Najeriya wanda galibinsu musulmai ne suna cike da yabo game da halayyar shi marigayi TV Joshua. Ko me ke dalili?
Sunana Rilwan Muhammad Abdullahi, shugaban kungiyar guragu na Najeriya. Harkan aka ce maka nan mutumin da ke da nakasa, duk matsayin da ka kai ka nuna cewa wannan mai nakasa ba kyama ba wariya, kuna tare. To mai nakasa yafi jin dadin wannan abu akan ma abin da zaka bashi. Wata bincike da nayi bayan mutuwansa, yana ɗaya daga cikin wanda ya ba da gudunmawa aka sama kudirin da zai kare yancin nakasassu a jihar Lagos Hanu. Cikin awa 48 aka tunkare shi, ya shiga cikin al'amarin, yayi addu'o'i daban-daban kuma ya amfani da kafafen watsa labaran sa a gina mai zaman kanshi ne Emmanuel TV wajen tabbatar da cewa wannan kuri ta samu sa hannun gona a lokacin Fashola. Kuma an yi haka yau kasassun jihar Lagos suna cin gajiyar wannan kuri da TV Joshua ya bada gudunmawarsa kuma an aiwatar da shi. A shekarun baya da suka gabata na san akwai gidan na kasassu da ke nan jihar Kaduna wanda gwamnatin da suka rusa gidar. TV Joshua ya kawo trillion shinkafa guda biyu da kuɗi naira miliyan ɗaya don a raba ma mazauna wannan gidan. Abun farin ciki ba mazauna gidan ne kaɗai suka amfana da wannan yunkuri da TV Joshua ya yi ba. Kusan kuma fi yawan na kasassu da suke jihar Kaduna sun amfana da wannan gudunmawa da TV Joshua ya bayar a wannan lokaci.
Sunana Suleiman Abdulaziz, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar na kasassu ta jihar Kaduna. Wa akwai waɗanda sun kai wata biyu suna amfani da wannan abincin. Ba a taɓa samun wanda ya yi irin wannan babban gudunmawa wa na kasassu ba. Shi yasa mu a yau muna cikin juyayi na rashin wannan fasto. Don TB Joshua mutum ne wanda ya san martaban na kasassu. Ko a cocin shi ma in ka gani yanda yake yi da mutane masu nakasa. Ki ban mantawa da wata kalma nashi da naji yake faɗi, yake cewa disabled first, a sa na kasassu farko. Nakan bibiye programs nashi, nakan ga yanda yake yi hatta a China, na ga yanda yake yi da mutane masu nakasa.
Kaga anan rashin da aka yi ba an yi ma iyalansa ne kawai ba, hatta mu waɗanda bamu da ƙarfi a cikin al'umma an yi mana.
TB Joshua dai ya sha yabo kuma an zubar da hawaye a wajen wannan jana'iza tasa. Sunshine Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wanda Murtala Faruk Sanyina zai gabatar.
Wasanni a takaice.
Ana ci gaba da bukukuwan murna a kasar Italiya. Yau bayan nasarar da 'yan wasan kasar suka samu na lashe gasar ƙwallon kafa ta cin kofin kasashen nahiyar Turai ta bana. Dubun dubatar masoyan ƙwallon kafa ne suka tattaru inda suka tarbi tawagar 'yan wasan kasar da suka sauka a birnin Rome da safiyar yau Litinin. Kasar ta Italiya ta lashe gasar ta bana ne bayan da ta doke kasar Ingila da ci 3-2 ta hanyar bugun penalty na raba gardama. Bayan wasan nasu ya tashi a kunnen doki da ci 1-1 bayan mintuna 120 ana fafatawa a daren jiya Lahadi. Ingila din ce ta soma zura kwallo tun a minti na 2 da soma wasan. To amma kuma kasar ta Italiya ta sami farkewa a minti na 67 a cikin rabin lokacin wasan na biyu kafin nasarar da ta samu a bugun penalty wanda ya bada jumlar wasanni 33 kenan da kasar ta buga ba tare da an doke ta ba. Wannan dai ya disa shi fatan Ingila na kai ƙarshen kamfar lashe babbar gasa na tsawon shekaru 55. To sai dai a bangare ɗaya kuma shahararren dan wasan kasar Argentina Lionel Messi ya kai ƙarshen damuwarsa ta rashin lashe babbar gasarsa ta farko ta ƙasa da ƙasa bayan da ƙasar ta Argentina ta lashe gasar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen Amurka ta Kudu wato Copa America. Argentina din ta doke Brazil ne da ke karɓar bakuncin gasar da ci 1-0 a wasan ƙarshe ta gasar da aka fafata da sanyin safiyar jiya Lahadi. Shekaru 15 kenan da Messi ya soma bugawa ƙasarsa ta Argentina wasa, inda ya buga mata wasanni 53 a gasannin Copa America 6 da ta cin kofin duniya 4. To amma kuma bai sami daga ko daya daga cikin kofunan gasannin ba kafin wannan, duk kuwa da dimbin nasarorin da ya samu a kungiyoyin da yake taka leda. Ya kasance dan wasan da yafi kowa samun lambobin yabo a wannan zamani a duniya, inda ya lashe gasar La Liga ta kasar Spain sau 10 zakarun Turai 4, kana kuma ya kasance gwarzon dan kwallon duniya har sau 6. To sai dai manazarta lamurran wasanni na ganin wannan nasara da kasar ta samu tamkar wani muhimmin cikamaki ne na wani gidi a dimbin nasarorin da Messi ya samu a rayuwarsa ta kwallon kafa. Najeriya ta girgiza duniyar kwallon kwando bayan da ta yi nasarar doke kasar Amurka a wasan kwallon kwando ta shirye-shiryen tunkarar gasar wasannin Olympics mai zuwa. 'Yan wasan Najeriya da ba su wani shahara ba sun yi wa Amurka mai shahararrun 'yan wasan kwallon kwando a duniya ba zata, inda suka doke su da maki 90-87 a karawar da suka yi a ranar Asabar a Las Vegas ta Amurka. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka Abuja, Nigeria.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri.